أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتزات شقاء الدين المسلم daga ina kike, daga ina kike, ina daga billir ko kina so ki musulunta, ke kike sa'awar musulunci ko dole akai miki? Shekarar ki nawa? 20. Wani addini kike yi da? To zan gaya miki abinda ake shigowa musulunci da shi, in kin amince kin musulunta. Ashhadu, ki faɗa abinda na faɗa. Allah ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, wa anna Isa عبد الله ورسوله. abinda kika ce daga yau na yadda ba wanda ya cancanta abauta mar da gaskiya sai Allah shi kadai, kin yadda da haka? Kika ce na amince na yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne, kin yadda da haka? Kika ce kin amince annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba dan Allah bane, kin yadda da haka? To kin zama musulma, me sunanki? Dokas. Dokas. A ci gaba da kiranki Dokas. A musanya miki da wani suna? Wani suna kike sha'awa? Zainab. Tace maimakon a dinga kiranta Dokas, a musanya mata da suna Zainab. Kin dauko suna mai kyau. A cikin ƴaƴan annabi akwai Zainab, a cikin matan annabi akwai Zainab guda biyu, a cikin sahabban annabi akwai Zainab guda 50. Daga sunan Zainab ya shahara suna ne da asali sunan wata itaciya ce mai kanshi a wajen hanci, kuma mai kyau a wajen gani, daga suke sa sunanta da yawa. To Allah ya miki albarka Zainab. Akwai mata da muka tana da malamai wanda za su koya miki addinin musulunci da abin da ya hau kanki, wanda za ki koya na gaggawa da kuma neman ilimin addinin musulunci da na zamani. Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Akwai wani ma yana so zai musulunta? Gabato. Menene sunanka? Solomo. Shekara ka nawa? 19. Wani addini kake yi da? Kirista. Daga ina ka fito? BCJ nan cikin gari ko? Kana so ka musulunta da yardaka ko wani ya maka dole? Ba wanda ya maka dole. To ashhadu Allah ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. abinda kace yau daga yau na yadda ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai zan bautawa ka yadda da haka kace daga yau na yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne duk abin da yazo da shi na musulunci zan yi aiki da shi ka yadda kace daga yau annabi Isa ka yadda bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ka yadda da haka me sunanka wani suna kake so a ci gaba da kiranka wannan sunan wanne kake so a musanya ma Sulaiman yace maimakon tsohon sunansa a dinga sa masa Sulaiman ka dauko Sulaiman dan Dauda annabi ne kuma sarki kuma manzo ya hada darajoji guda uku haka muna fata Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci Sulaiman yanzu wajibi ne akan ka kai karatu na addinin musulunci akwai yan committee mu da suka bude makaranta suke koyawa mutum in ya musulunta abinda zai yi na addinin musulunci tun daga tsarki sallah alwala wanka da sauran kunce-kunce na musulunci da haka zaka dinga zuwa makaranta kana karatu a ina kake karatu ka gama secondary school to zaka ci gaba da karatu ai Allah ya tabbatar da alheri Allah ya mana muwafaka baki daya yau muna tara ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1439 wanda yazo 25 ga watan 5 2018 za mu tashi aya ta 87 zuwa aya ta 90 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ulaika alladhina ishtaraw al-hayatad dunya bil فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله كتاب لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من على غضب والكافرين عذاب مهين.
الله سبحانه وتعالى yaci gaba da lissafa mana irin abubuwa da suka faru akan Banu Isra'ila. Ajiya mun rage aya daya, ulaika allazina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah, wadannan sune wadanda suka musanya rayuwar duniya da lahira, ma'ana suka fifita duniya akan lahira. فلا يخفف عنهم العذاب بذا اتوك اقامس عذابا با ولا هم ينصرون كما بذا اتيمكي سو با ودانچن دوكوكي غدا 10 da muka karanta wadanda Allah ta'ala ya saukawa banu Isra'ila suka yi biyayya ga wasu suka kangarewa suka butulcewa wasu daga ciki shine Allah ta'ala da ya yanke musu hukunci a ƙarshe yake cewa afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din, yanzu ku yi imani da shashin littafi ku ƙaryata ku kuma kafircewa shashi, fama jaza'u man yafa'alu zalika minkum, ai babu sakamakon wanda ya aikata haka daga cikin ku illa khizyun, face samun kaskanci fil hayatid dunya a rayuwar duniya. Wa yawmal qiyamati, sannan azaba ta biyu a ranar alqiyama, yuradduna ila ashaddil azab, za a maida su zuwa ga mafi tsananin azaba. Wa mallahu bighafilin, Allah ta'ala ba marafkani bane, amma ta'amaluna ga abin da kuke aikatawa. Talata ulaika allazina ishtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah, wadannan sune suka musanya asalin ciniki shine musanye ka bayar da wani abu a baka wani abu, to da abinda ake zato a ciniki shine kai kai riba wanda ya siya ma ya riba, yanzu wanda ya musanya rayuwar duniya da ta lahira wace riba ya samu? Qul mata'u ad-dunya qalil, kace jin dadin duniya dan kadan ne. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, kuna fifita rayuwar duniya amma lahira ita ce tafi alheri, ita ce tafi wanzuwa. To idan sun je lahira, fala yukhaffafu anhum al'azabu, baza a sauƙaƙa musu azaba ba, wala hum yunsaruna, baza a taimake su ba. Sai Allah ta'ala kuma ya ci gaba da mana bayani akan da su banu Isra'il, wanda wajen aya 70 aka yi a jere a wannan guri ana bayani akan su. Allah ta'ala ce walaqad ataina Musa alkitaba, haqiqa mun bawa Musa littafi, haqiqa mun bawa Musa littafi. Ana akwai kalmomi guda hudu, akwai lamun, wannan lamun din ana kiranta lamun taukidi ko lamul qasam, kad harfu tahqiqin, ana son a tabbatar da wannan kissa da wannan labari daga wajen Allah take. Kuma dama mun ce dukkan labarin da yazo a cikin alqur'ani gaskiya ne, haka nan dukkan hukuncin da yazo a cikin alqur'ani adalci ne. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, as-sidq fi al-akhbar wal adl fi al-ahkam. Sai Allah ta'ala ce ataina, an yi amfani da na wanda take nufin ta'zim, nuna al-azamatu wa ta'zim, ana nuna girman Allah ne da buwayarsa, ba wai wani taron jama'a ne ko wasu ne daban ba, Allah yakan ce ataina nahnu, saboda ya nuna girmansa da buwayarsa da izzarsa da daukakarsa. Shi yasa yake amfani da nunin da ake sa ta a ma'anar jam'i, amma Allah ta'ala kan yi magana da ita saboda nuna girma da buwaya da isa. Yace haqiqa mun bawa Musa, annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ne annabin da Allah ya ba da kissarsa mafi yawa a cikin alqur'ani. Ma'ana kissar annabi Musa ita ce kissar da tafi kowacce yawa a cikin alqur'ani. Sannan annabi Musa dai shine annabin da Allah ya ambace shi fiye da kowane annabi a cikin alqur'ani domin an ambace shi sau 136 a cikin surori 34 aka ambace annabi Musa kun ga shekenan kissa annabi Musa da labarin sa yayi ta maimaituwa a cikin alqur'ani domin irin darussan da kissar annabi Musa take koyarwa tun daga haihuwarsa Allah ya fara bayani kai tun kafin a haifi annabi Musa aka fara gwagwarmaya da a batar da shi a rasar da shi amma ka a same shi ma kwata kwata amma da yake al'amarin ka da al'amarin Allah wanda shi idan yace abu sai ya faru in fa za ku taru duka ku hana ba ku isa ba in kuma yace abu ba zai yiwu ba in kun taru duka akan ku yi shi ba fa za ku iya ba duk da Fir'auna yana da karfin mulki yana da karfin isa yayi amfani da duk wata dama da ya samu akan ya ga ya halaka annabi Musa tun yana cikin mahaifiyarsa to amma Allah ya ki wani abun mamaki na Allah wanda ya san shi ya huta shi Fir'aunan da yake yunkurin halakar da annabi Musa shi Allah ya ba wa renansa kuma Fir'auna shi ya reni annabi Musa shi da yake son ya halakar da shi da mahaifiyarsa ta haife shi Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki waja'iluhu min al mursalina Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Musa bisharori da kuma labarai da umarce da hanahane har guda 8 ya bata labari biyu ya bata bishara biyu ya bata umarni biyu ya kuma mata hani da katte abu biyu a cikin aya guda ɗaya aka samu wannan duka wa auhayna ila ummi Musa wannan labari ne mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa sai aka bata umarni an ardi'ihi ki shayar da danki Allah ya ce shayar da shi sai ba ta labari na biyu fa iza khifti alaihi amma in kina jin tsoron wani abu zai same shi fa alqihi fil yammi je kiki jefa shi a ruwa wala takhafi kake ji tsoro wala tahzani kada ki bakin ciki inna radduhu ilayki zan dawo miki da danki waja'iluhu min al-mursalina kuma zan sanya shi cikin manzannin Allah tun yana jariri aka tabbatarwa da uwarsa bishara cewa za a dawo mata da danta ta shayar da shi sannan kuma za a saka shi cikin manzannin Allah kaga batun wani ya kashe shi ma bai taso ba haka annabi Musa aka jefa shi a cikin wannan akwatu ya ja ya kai gidan Fir'auna faltaqathu alu Fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana aka tsince shi iyalan Fir'auna mabiyansa suka tsince shi suka kai shi wajen matar Fir'auna tace la taqatuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada tace kada ku kashe shi me yiwa ya amfane mu ita kan ya amfane ta asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada ko mu mai da shi da wa hum la yash'urun basu san cewa shine jaririn nan da ake ta yunkurin kashe ƴaƴa domin a kashe shi ba kuma aka kai shi gidan Fir'auna Allah ya ce wa harramna alaihi almarabi'a min qabl na haramta masa shan nonon wata mata kafin na babarsa ƴan uwarsa tana nan tace hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynaha wa la tahzan walita'lama anna wa'ada Allahi haqq domin ta san alƙawarin Allah na inna radduhu ilayki gaskiya ne kuma gashi ya tabbata an dawo mata da da jama'a anan akwai imani da Allah da tabbatar da cewa komai a hannun Allah yake in ya so ayi kamar yadda annabi ya koyi Abdullahi dan Abbas da al'umma za ta taru akan su amfane ka da wani abu wanda Allah bai rubuta amfaninsa a gare ka ba za su iya ba haka da za su taru akan su cuce ka da wani abin da Allah bai rubuta maka ba za su iya ba alƙalami ya bushe takarda an nade ta kunga wannan shine abin da ya faru a kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zagaya duk abubuwan matakan rayuwarsa gaba ɗaya sai da Allah ya faɗa ya zauna a gidan Fir'auna sun yi rigima da wani dan gidan Fir'auna ya naushe shi ya mutu an yi yunkurin kashe shi ya gudu ya shiga kasar Madiyana ya taimaka wa wasu ƴan mata guda biyu sun je sun gaya wa mahaifinsu an turo guda ɗaya ta zo ta kira shi ya je ya ba mutumin nan labari mutumin nan ya ce yana so ya aura masa ƴarsa guda ɗaya zai masa kiwo na shekara takwas in ya cika shekara goma daga gare shi ne ya gama kiwon nan aka ba shi mata ya taho ya hango a wannan wuta ya ɗauka tunda ana sanyi zai iya samo garwashi ya kawo matarsa ta ji ɗumi yana zuwa sai Allah ya kira shi Allah ya kira shi yace shi ne Allah kuma ya bashi saƙo wa ma tilka bi yaminuka ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganimi wa li fiha ma'arib ukhra Allah ya ce alqiha ya Musa aka bashi mu'jizar hannu da mu'jizar sanda aka tura shi wajen Fir'auna da Fir'auna ya ganshi ya gane shi yace alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin raduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin yace wa ja'alani min al-mursalin kun ga alƙawarin ya cika haka akai ta gogormaya akai ta gogormaya akai ta fama da Fir'auna yazo da masu sihiri a zo a buga har a ƙarshe yayin kurin tumbuke su da kashe su gaba daya suka kama hanya dubun su gudu annabi Musa ya dauki mutanen sa kaf yana tafiya suka tarar da ruwa suka ce to kai an yi gudu ba tsira ba ga Fir'auna a bayan mu da bataliyar sa ga ruwa a gaban mu gaba kura baya sa yaki yanzu ya za a yi kenan suka ce inna la mudrakuna an riga an kama mu an riske mu qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin kunga wanda suka san Allah wanda aka yi ta kare shi tun daga ciki aka jefa shi a akwatu ya shiga gidan Fir'auna ya fito lafiya yanzu kuma ruwa zai bashi tsoro yace kalla inna ma'iya rabbi sayahdin sai Allah yace da kiruwan da sandarka zai daskare ya zama kankara da hanyoyi 12 kowace kabila ta bi hanya guda daya babu wanda zai nitse kuma an maida ruwan gilas dan ka dinga hango dan uwanka ka san halin da yake ciki haka suka wuce Fir'auna da ganganci da yazo ya tarar da ruwa a daskare maimakon ka tsaya ka yi tunani cewa ba kai ka daskarar da ruwan nan ba kuma wannan ma wata mu'jiza ce da ya kamata kai imani da ita amma sai ka sa kai yana zuwa tsakiya su kuma sun fita Allah ya ce ruwa koma yadda kake Fir'auna ya sha ruwa yayi ta yunkurin ya kalmar shahada ashe ya san ta ya kiyaye sai da lokaci ya kure ba lokacin da ake karba ba ala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin wa ana min almuslimin ashe Fir'auna zaka iya fada wannan kalmar tun shekaru aru kake dadin mulki takama kafin ya ce wa ana min almuslimin ya ce ana rabbukum al'ala ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin di yayi zage zagen sa yayi takamarsa wa inna la jami'un hadirun yayi takama yayi fankama ya nuna isa ya ma ce shine Allah ashe zai yi da'awar musulunci a ƙarshe lokacin ya kure kalmar shahada Fir'auna yake so yayi amantu annahu la ilaha illa allazi dan ma kada ya faɗi wani daban yake la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila irin allan da banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma nayi imani da shi wa ana min almuslimi wanda musuluncin da kake renawa kake wasa da shi Fir'auna ya nemi ya musulunta Allah ya ce al'ana sai yanzu da duk ka san wannan abin ka kika faɗa al'ana wa qad afaita qablu wa kunta min almufsidin فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ دي يا سن wannan ya take to shine khulasa a takaice na kissar annabi Musa alaihi salatu wa salam darusa yana nan shi yasa Allah ta'ala yace nahnu naqussu alayka ahsan alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran shine Allah ta'ala yace wa laqad atayna musa alkitaba alkitaba anan yana nufin at-taura domin shine littafin da akai ittifaqi an ba anan musa amma anan an kira shi da suna alkitab kama yadda aka kirawo alqur'ani ma alkitab zalikal kitabu la raiba fihi nan ma an tora an kira ta alkitab saboda maktub ne rubutacce ne kuma a cikin alluna aka rubuta shi wa qaffaina min ba'dihi birrusuli Allah ta'ala ya ce kuma muka bibiyar qaffaina bi ma'ana atba'ana muka bibiyar mala ibnu quteba ya ce ma'khuzun ne min alqafa kafa tana nufin keya ko diddige mai binka a baya ana cewa qafautur rajula idza sirtu fi asarihi wato na bibiye shi dab da dab diddige da diddige kafa da kafa shine Allah ta'ala ce wa qaffaina min ba'dihi birrusuli muka bibiyar bayan wucewar annabi Musa birrusuli da manzanni a bayansa annabawa a bayansa suka zo suka dinga jaddada aiki da at-taura suka dinga jaddada aiki da sakon annabi Musa har ya zuwa kan na karshe a cikin lissafin annabawan banu Isra'ila shine annabi Isa alaihi salatu wassalam shine aka bashi wani littafin kuma mai suna injila wanda a cikin injila din kuma akwai bayanai da yawa wanda zamu ji su a gaba wa ataina Isa bana Maryam albayyinati Allah ta'ala ce muka ba wa Isa dan Maryam البينات الايات الواضحات aka bashi ayoyi da mu'jizozi don mu'jiza alqur'ani ana kiranta aya wal qad atayna Musa tis'a ayatin an bashi tis'a ayatin an bashi mu'jizozi guda tara ana kiran mu'jiza aya haka qur'ani yake kiranta to da haka anan ma yace wa atayna mun ba wa Isa ibn Maryam Isa dan Maryama albayyinat mun bashi hujjoji bayyananu ka Ibra'il akmahi zaka zo ba ka da ido ya addu'a ya shafa ka ka dawo mai ido wal abras haka nan zai taba ko ya shafa kuturu shi ma ya warke wa ihya'il mauta kuma zai raya matacce da iznin Allah duk yace bi iznillah duk wadannan abubuwa da iznin Allah ne saboda mu'jiza ce Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ambace shi da sunaye guda uku ya kira shi Isa sau 25 ya kira shi Al-Masihu sau 11 ya kira shi Ibnu Maryam sau 23 a cikin Al-Qur'ani a wani gurin ma saboda gwaninta Qur'ani sai Allah ya hada masa sunaye duka guda uku yace ya ahlal kitabi لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح من فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خير لكم الله تعالى يتي يا كوم ما ابو تالتافي kada ku wuce gona da iri a cikin littafin ku la tagalu fi dinikum kada ku yi guluwi ku wuce gona da iri a cikin addinin ku innamal masihu isa ibn maryama rasulullah kadai annabi isa almasihu dan maryam kun ga isa almasihu dan maryam rasulullah manzan allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalmasa ce ta kunfa yakun ya jefa ta zuwa ga maryam wala taqulu salasa kada ku ƙara cewa uku intahu khairul lakum ku fadena ku dena cewa allah uku ne wannan shi yafi muku alheri kun ga anan allah ya hada masa sunayen guda uku isa almasihu ibnu maryam kuma rasulullah sana wa kalimatuhu alqaha ila maryama sanaita wa ruhun min shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man shahida alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل دون ده wannan shedawar to dan aljanna ne kawai komai karancin aikin sa saboda tauhidi shine madarar abinda ake shiga aljanna da shi da rahmar Allah to annabi Isa kenan alaihi salatu wassalam da annabi Musa ana yawan goya su duk da akwai nisa tsakanin su akwai annabawa kun ga an ce akwai annabawa da yawa a tsakanin su kamar da Allah ya ce wa zukur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadaynahu min janib at-tur al-aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu haruna nabiyya Allah ya masa darajoji da yawa Allah ya ce ka ambaci Musa a cikin littafi innahu kana mukhlasan shi mai ikhlasi ne an sufanta shi da ikhlas مخلص 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 ده مخلص الفرق وانا اسم فاعل مخلص اسم مفعول مخلص ده اخلص يخلص اخلاص مخلص وان ده الله يتركه شي يكيايه شي با ابنده زي سامي شي مخلص وان ده يتري كانسا تو مخلص kenan yafi مخلص domin wannan Allah ne ya tsabtace shi ya tsarkake shi ya wanke shi ya bashi ikhlas mukhlasan yace wa kana rasulan nabiyya annabi ne manzo ne wa nadaynahu min janib at-tur al-ayman wa qarrabnahu najiyya haka na Allah yace inna masalu isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun haka wadannan annabawa guda biyu madiyan su suna da yawa har yanzu shi yasa Allah ya tanana ta su kuma kowanne daga cikin su su biyun yayi bishara da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan zuwan sa sai Allah ta'ala ya ce wa ayyadnahu ad-damir yana koma kan annabi Isa Allah ya ce muka karfafa shi bi ruhil qudus da ruhul qudus wane ne ruhul qudus anan fassara mafi inganci Ruhul Qudus shine mala'ika Jibril. Ma'ana Allah Ta'ala ya ba wa Annabi Isa alayhi salatu wa salam mala'ika Jibril yana kare shi, yana kiyaye shi, yana karfafa shi, yana taimakon sa. Domin Allah Ta'ala duk inda yake maganan ya ba wa Annabi Isa Ruhul Qudus kamar gurare uku ne a cikin Al-Qur'ani. Sai kuma Allah ya kira Jibril da suna Ruhul Qudus. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. A wannan aya ta 87. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. A dai suratul Baqara aya ta 253. Iz ayyatuka bi Ruhil Qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala. Ya Isa ya Isa bin Maryam zkur ni'mati alayka wa ala walidatuka iz ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala suratul maida aya ta 110 sai kuma Allah ta'ala bayan ya kirawo annabi Isa cewa an karfafe shi da ruhul qudus sai kuma Allah ta'ala a wata aya din yace قل نزله روح القدس من ربك بالحق كتي روح القدس شيني يسسوكت دا وانا اللتاتي دا قالا محل الشنكا دا قسكيا كنت أشياء ملايكا جبريل كيس ايه قالا يا كراوشي دا روح القدس سيكم اكي تتيوا انكرك فالنبي إيسا دا روح القدس سورة النحل آية تتريد بيو وانا سيكي تبتمنا fassarar da aka yi na cewa ruhul qudus shine mala'ika jibrilu kuma da shi aka taimaki ko aka karfafa annabi isa wannan fassara ta fi karbuwa a cikin fassarori da aka yi guda uku akwai malaman da suka ce annahu uyyida bihi li izharu hujjatihi wa amri dinihi an karfafa shi da ruhul qudus ne domin a bayyanar da hujjojinsa a kuma tabbatar da al'amarin addinin sa ko kuma li dafa ibani isra'ila anhu idza aradu qatalahu an karfafe shi da ruhul qudus ne domin a tunkuɗe masa makirci da kutungwila da zagon ƙasa da makirci na yahudu lokacin da suka shirya za su kashe shi ko na uku annahu uyyida bihi fi jami'i ahwalihi an taimaki annabi isa ta hanyar ƙarfafa shi da ruhul qudus ko da yaushe yana kusa da shi domin ya zama ya ƙarfafa shi a cikin al'amarinsa baki ɗaya shi sa muka ce fassara cewa ruhul qudus shine jibrilu wannan fassara ita ce tafi ƙarfi kuma ita ce fassara da abdullahi dan abbas da malam qatada da malam dhahak da malam suddi suka kawo kamar da ibnu kasir ya karanta bi ruhul qudus wato bi fathi bi sukunid dal bi ruhul qudusi qudusi akwai bi damma qudusi akwai kuma qudusi bi sukunid dal to wannan yana nuna mana cewa malaika jibril yana tare da annabi isa a duk waɗannan gwagwarmaya da aka yi ta yi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه دو أن نقول ما يدعى كيتي ونيني يي كما دشي أكا كشيشي أكا سا مسا هولر كايا أكا كما تكيشي أما با النبي إيسا بني كما يدى سوما سورة ويتو ابن كثير ما أشكل سورة النساء ياكا ونن إيسا wanda a cikin tsofaffin littattafan su inda suka goge din anan issa take da bayanin annabi isa lokacin da suka shigo yana tare da almajiran sa su 12 sai cewa zai yadda a sa masa kamanni na a kashe shi a bakaci na ni kuma za a dauke ni zuwa sama sai da ya fada haka su uku ba wanda ya amsa sai wani matashi ya daga hannu a ƙarshe ya ce ni na yadda a sa min kamanninka a kashe ni kai a dauke ka kaga sacrifice kenan aka sa maka maninsa girgije yayyo kasa-kasa annabi isa ya hau kan girgije din aka yi sama da shi to lokacin da suka zo su ritsa shi din sun tabbatar su 13 ne almajiransa 12 shi na 13 da suka shigo gidan suka kama wannan mutumin suka yi masa abinda suka yi mar sai kuma suka ga to idan annabi isa suka yi wa wannan abin ina wancan mutumin idan wancan mutumin kuma aka wa ina annabi isa walakin shubbiha anan suka shiga rikici in annabi isa aka kashe aka wari ga kaya aka soke shi aka tsire shi to ina wancan almajirin nasa da shi ma yana cikin gidan idan kuma almajirin aka wa haka ina isa shine Allah ya ce barrafa'ahu Allah ilai su sun ce an yi wannan ta'addanci ne ranar juma'a da yamma wai aka dauki gawarsa aka je aka sata a cikin dutse ta kwana juma'a ta kwana asabar ta kwana lahadi ta wayi gari litinin da safe sai aka zo aka tarabbata nan shine aka samu good friday da easter monday inji inda suka samu to wannan duka barrafa ahullahu ilai su ko sun ce bayan an tsire shi da kwana uku ne aka daga shi zuwa sama muko muka ce a'a ba a ma tsire shi ba وما قتلوه وما صلبوه با maganar kisa ba maganar cross an hangin din sa babu barrafa'ahu Allah ilayhi to wannan shine annabi Isa alayhi salatu wa salam sai Allah ta'ala ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus muka karfafa shi muka taimake shi muka agaza masa da ruhul qudus من شيء وسنت أي أنه الاسم الذي كان يهوي به الموتى هو أنه الإنجيل أما قول راجه شين ملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ألا تنزعت دسند ونمنزو يزومك da abin da zuciyarku ba ta sha'awa istakbartum sai ku girman kai fariqan kazzabtum wasu daga ciki kun ƙaryata su manzannin Allah din wa fariqan taqtuluna wasu ma kashe su kuke yi kenan annabawan su sun kasa su kasha biyu maqtul da mukazzab akwai wanda suka ƙaryata shi akwai kuma wanda suka mai suka kashe shi ko su ƙaryata ka su kashe ka to duk wanda aka kashe ma an ƙaryata shi kenan sai wanda suka yi kokarin kashe shi Allah ya tseratar da shi amma sun kashe annabawa da yawa wa yaqtuluna annabiyina Allah yana zargin su da wannan bi ghairi haqq wa yaqtuluna annabiyina wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist min an-nas su kashe annabawa su kashe din mai wa'azi wannan al'ada ce ta yahudu zagon kasa ga addini kowane iri ma shine Allah ta'ala ya zarge su da waɗannan mugaye laifuffuka cewa duk sanda manzo ya zo musu da abinda zuciyarsu ba ta sha'awa ashe su kawai suna zaba a cikin addini ne abinda ya dace da sarransu idan bai dace da sarransu ba to wannan manzo sai ai girman kai a kibinsa wasu daga cikin manzannin an ƙaryata su wasu daga ciki kuma sun kashe su walamma ja'ahum kitabun min indillah wa qalu suka ce qulubuna zukatanmu gulfun an musu murfi kamar yadda ake cewa gilaf kitabun mugallab littafin aka yi masa bango to sai a kirawo bangon gilaf to shine suka ce zukatanmu an sa musu gilaf ma'ana an rufe su in ma ka faɗi abu baya shiga abinda ke ciki baya fita abinda ke waje baya shiga wai su masu rufaffun zuciya ne wai shi yasa in aka zo musu da gaskiya ba sa karɓa ka ji wata shegantaka ta yahudu bal wannan ana kiransa al-idrab al-ibtali akwai al-idrab al-intiqali sai Allah ya ce bari waccan magana da suke faɗa ba wai zukatansu bane a kulla ba bal la'anahumullah kai abin da ya faru Allah ya tsine musu albarka ba su da albarka mallanahu Allahu kuwa wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum alqiradata wal khanazira wa abada taghut ulaika sharrun makanan wa adallu sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil sai dan Allah ya la'ance ka sai ka zamo kai ne mafi sharrin mutane kuma kai ne mafi bacewa daga hanya madaidaiciya shi sa Allah yace ba wai zukatansu bane a kulla ba ba wai zukatansu ne a rufa ba a'a balla anahumullah kawai dai Allah ya la'ance su ne saboda me yasa Allah ya la'ance su sai Allah ya faɗi dalili bi kufrihim wani ana kiranta ba'u sababiyya dalilin da yasa Allah ya la'ance su bi kufrihim saboda su kafirai ne sun yi kafirci fa qalilan ma yu'minun Allah ya ce imanin su kadan ne kwarai suna da imani amma dan mitsitsi dan tukunnan imanin su bai kai ba cikin fassara da aka yi na farko ko qalilan ma yu'minun yan kadan ne daga cikin su suke imani to me yasa aka siffanta su da dan mitsitsin imani ashe akwai imani mai yawa wannan aqida ahlus sunna cewa al-imani yazidu wa yanqusu akwai asbabu ziyadatul iman akwai asbabu nuqsanul iman suka ce al-imanu indana lahu khamsununat qawlun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani yazidu bi ta'ati ar-rahmani wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan al-imani yazidu wa yanqusu tunda Allah a can yace imani yana karuwa liyazdadu imanan ma imanihim nan kuma Allah yace ga dan kankanin imani ashe akwai imani mai yawa akwai imani kadan akwai ma al-imanul haqq ulaika humul mu'minuna haqqan wadannan sune tabbatattun mu'minai saboda imanin su ya kai ya cika shine aka ce fa qalilan ma yu'minun ai qalilun man yu'minu minhum fassara ta farko ta qalilan ma wannan an ce mali tawkidil illa qalilan ma kadan ne kwarai yu'minuna suke ba da gaskiya sai aka ce fa qalilun man yu'minu minhum kadan ake samun daga cikin su wanda ya imani ashe akwai masu imani amma yan kadan akwai kuma mafi yawan su ba su imani ba kamar yadda ma Abdullah ibn Abbas da Qatada cikin tabi'ai ya fassara ko nabi annal ma'ana qalilun ma yu'minun kadan ne kwarai suke imani malam ma'mar yake yu'minuna bi qalilin mimma fi aydihim wa yakfuruna bi aktharihi suna yin imani da wasu dokoki amma yan kadan mafi yawan dokokin kuma suna kafirce musu ko annal ma'ana fa ma yu'minuna qalilan wala kaseeran abinda ake nufi ma ba ma su yi imanin ba la dan kadan din wala mai yawa wannan kaman misali ne inji malam al-anbari yake haza ala lugati qaumin min al-arab yaquluna qalla ma ra'aytu mithla hadha ar-rajul kadan ne zaka samu irin wannan mutumin ma'ana babu shi babu irin sa ma wa hum yuriduna ma ra'aytu mithlahu ban taba ganin irin wannan ba sai a ce ai irin wannan kadan ake samun irin sa ma'ana ba a ma ga kadan din bane an dai fada ne dan ka a kwaso da yawa na hudu fayuminuna qalilan min az-zaman sukan yi imani kadan a wani zamani kamar yadda a aya ta 72 cikin suratu Ali Imran suka ce aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu ko thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran ma'ana imanin su na dan lokaci ne yasa aka ce qalilan ma a dan wani lokaci ne kankani suke yin imani a wannan fassarar sannan a fassara ta biyar fa imanuhum qalilun akwai imanin tare da su amma dan kankani ne shi ko imani ko mai kankantar su ai zai amfani ne shi inda yayi shi domin akwai lokacin da za a shiga wuta waɗanda suka aikata kaba'ira muga laifuffuka kuma akwai tauhidi amma laifuffuka sun yawa ko ba sa cikin waɗanda aka yi ɗiba farko suka wuce cikin ceto sun tafi wuta bayan shekaru sai Allah ta'ala yan aljanna suke Allah akwai waɗanda muke sallah da su mu'minai yan uwanmu bamu gansu ba sai a ce aje a duba duk mai tambarin sallah gashi mutum yana wutar tana babbaka shi amma banda fuska banda hannu banda kafa kun san dalilin da yasa wutar jahannama ba za ta kona kafa da hannu da fuska ba na musulmin da ya sabo saboda yawan alwala da kake yi da fuskarka da hannunka da kafarka sai dai ragowan jiki zai zama kamar gawayi ya soye ya kone ya babbake yayi kurmus amma banda fuska da hannu da kafa albarkacin sallah da alwala sanan za a gane cewa to wannan ashe yana sallah amma yana shegantaka shegantaka ce ta kashi wuta to rahamar Allah kuma za ta fito da shi yau to za a yi ta fitowa har a zo lokacin da za a ce wanda yake da imani ko misalin kwayar zarra a fito da shi za a zo man lam ya'mal khairan qat wanda ba shi da alheri ko kwayar zarra shi ma a fito da shi wanda zai zauna zaman dindindin titir a cikin wuta shine wanda ya mutu mushriki da wanda ya mutu kafiri da wanda ya mutu munafiki na aqida amma dan kai laifuffuka da yawa kana musulmi wannan ba zai hana ka shiga aljanna ba ibtida'an a farko ko kuma a ƙarshen rayuwarka shine Allah ta'ala ya zarge su da wannan to cikin waɗannan maganganu da aka yi guda biyar wacce tafi ƙarfi shine kauli na farko cewa fa qalilun man yu'minu minhum kadan ne ake samun wanda suka yi imani daga cikin su mai bin sa na biyu shine qalilan ma yu'minun kadan ne kare ake samun wato imani a tare da su walamma ja'ahum kitabun min indillahi lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah shine alqur'ani musaddiqul lima ma'ahum yana mai gasgata abinda ke tare da su na at-taura duk inda ba a canza ba at-taura yayi daidai da Qur'ani, Qur'ani ya tabbatar da shi. Wa kanu min qablu, sun kasance kafin zuwan wannan littafi, yastaftihuna ala allazina kafaru, suna neman taimako akan waɗanda suka kafirta, cewa kamar yadda kissa ta zo, suna cewa Yahudi suke bawa Larabawan Madina labari cewa za a aiko annabin ƙarshen zamani, za mu haɗu tare da shi, za mu yaƙe ku kafiran banza, suke gaya ma Ausu da Khazraj. To su kuma Ausu da Khazraj sai suka riƙe wannan labarin da kyau, annabi yana bayyana, sai suka bi shi har Makka, akai Aqabatul Ula da Saniya, suka fara musulunta kafin Yahudi. Da Yahudi suka ga Laraba wannan da suke musu kuri cewa annabi zai zo su bi shi, gashi ya zo Larabawan sun riƙe maganar, sun fara binsa, sai su Laraba suka same su suka ce, af, to ku da kuke ta cewa annabi a littafin ku an yi bayaninsa da lokacin da zai zo da kamanninsa da siffofinsa, in ya zo za ku bi shi, to mun riga ku binsa. Sai suka ce, ba shi ba ne, na ai kun bi iska, ba shi ba ne, ba su yi kama ba ma. Shi ne Allah Ta'ala yake, falamma ja'ahum ma arafu, lokacin da abinda suka sani ya zo musu, kafaru bihi, sun san shi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, amma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi, abinda suka sani da ya zo musu, maimakon su yi imani, me yasa suka kafirce masa? Hasadan min inda anfusihim, min ba'di ma tabayyana lahum al-haq, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Waisu a ganin su bai kamata a ce a cikin zuriyar annabi Isma'ila aka fitar da annabin ƙarshen zamani ba, ya kamata a ce ya fito daga zuriyar Ishaqa, ya fito daga zuriyar annabi Yaqub, ya zama jinin Yahudi ne kawai dalilin da yasa suka ki bin annabi, wai saboda ba jinin Yahudi bane kawai, da annabin nan a cikin Yahuda aka yi shi, da tuni sun riga kowa shi musulunta, amma tunda Balarabe ne zuriyar annabi Isma'ila, su ba za su bu ba, domin kama an ɗaukaka kenan Larabawa akan jinin Yahudawa. Shi kenan fa maganar ba wata doguwa ba ce. Yasa Allah ya ce, fala'anatullahi, ino Allah ta tabbata, alal kafirina, akan kafirai, bisa mashtarau bihi anfusahum, Allah ya ce tur da abin da suka musanya kansu da shi, menene? An yakfuru bima anzalallah, su kafirce wa abin da Allah ya saukar, bagayan an yunazzilallah, da kuma hasada, albagyu shine ka zalunci dan uwanka saboda hasada da keta, an yunazzilallah dan kada Allah ya saukar, min fadlihi, na falalarsa shine annabta, ala man yasha'u, abusa wanda ya so, min ibadihi, daga cikin bayinsa, faba'u bi ghadabin ala ghadabin, da haka suka dawo da fushi akan fushi, fushi akan fushi, Allah ya fushi da su, maimakon su tuba sai suka ƙara yin laifi akai fushi da su na biyu, da haka fushin sai ya zama dobul. Walil kafirina azabun muhin, azaba ta wulaƙanci ta tabbata akan kafirai. Nan za mu tsaya domin ba mu gama bayanin wannan ayar ba, nan dai za mu sake tashi, walam ma ja'ahum kitabun, a darasinmu na gaban Allah ya kai mu da rai da lafiya. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, inda muka kuskure ko muka tuntuɓan harshe, Allah ya yafe mana baki ɗaya. Malam matata tana da cikin wata biyu, kuma tana shayar da yaro ɗan wata goma. To shine wasu likitoci suka ba da shawaran a zub da cikin. Anya likita zai ce a zubar da ciki? Dan ana shayar da wani da wani a ciki, likita bai da dabarar da za a iya haɗa shayarwa da ciki, tunda kai cikin, kuma ka ce likita zai zubar, me yasa ba za a haɗa dabarar renan cikin da kuma ɗan ba? Abinda likita zai iya maka shine ya baka abinda ba za ta ɗauki ciki ba in tana shayarwa. Amma idan an samu ciki, likita bai da iko ya ce a zubar, kamar yadda kai ma baka da iko ka zubar. Abinda za a yi kawai shine a nemi wata ta shayar da shi, tunda ana yin shayarwa ko annabi ma an shayar da shi. Suwaibatul Aslamiya, Halimatul Sa'adiyya, Aminatu bintu Wahab, mahaifiyarsa, duk sun shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka mu ba ma ba da shawara a zubar da ciki, sai dai a nemi wani alternative din, a nemi wata hanyar ta biyu, ka je ka gaya wa likitan. To kaji ma wani dakta a bayana ya ce zai wuya a samu likitan kwarai, kawai dan ka je ka ce matata tana shayarwa dawata goma sannan ga dawata biyu a ciki, ya ce wai a zubar da na cikin, yace yana shakka akan wannan kwarewar likitan. To kaga wani likitan kwararre ya ce naka ba kwararre bane. Malam na sayi gida, sai ƴan uwan wanda ya sayar min da gidan suka nemi da in yi hakuri za su dawo min da kuɗin. To ko akwai zakka akan kuɗi? Saboda yanzu magana ya shekara ba su gama hada kuɗin ba, balle in karba. To ya akai suka siyan ma kuma suka ce za su dama da kuɗinka. Ana yin haka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa iqala fil bay. Al iqala mutum ne ya siyar da abu kuma sai yake nadama siyarwa. Ya siyar da motarsa sai yake nadama, ko ya sai da filinsa sai yake nadama, ko ya sai da kayansa sai yake nadama. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falala haka, yace idan mutum ya dawo yace don Allah gidan nan da na siyan ma, don Allah kai hakuri, ga kuɗin ka zan karbi gidana, ko ga kuɗin ka zan karbi motata. Manzo Allah ya ce in ka yadda ka karba saban da kaiwa Allah zai yafe maka. Man aqala musliman bai'ahu aqala Allah lahu asarahu. Wanda diya fasa wa musulmi ciniki saboda yayi nadama akan siyarwar, yace ya fasa kai yadda aka warware, to kai ma Allah zai warware maka wani sako daga daifufukan da kake aikatawa. Da haka yanzu waɗannan kuɗi tunda kuɗinka ne, duk da ba a gama hada maka ba, sai ka jira sai an gama hadawan. Wanda suke hannunka in sun kai nisabi kai musu zakka, wancan kuma da ba su tabbata ba har yanzu, to kaga ba za ka yi musu zakka ba sai sun tabbata a hannunka naka. Yanzu gida ne naka, kuɗi ba a kawo maka su ba, abu su zama naka ba, sai ranar da suka kawo maka sai ka fitar da zakkar shekara ɗaya. Malam don Allah ka yi wa masu kallon kwallo nasiha, saboda akwai gagarumin kwallon da za a yi wanda a dalilinsa wasu sun sa caca, wasu har sun fara gaba tun ba a buga ba, wasu kuma sun saki harshensu suna maganganun da take da hatsari ga makomarsu. Wannan kallon bal yanzu ya wuce kallon bal, ya juya ya koma aqida, ya koma ibada, ya koma mu'amala, ya koma wani addini kuma. Kallon bal yana so ya koma addini, addinin bal, domin da kawai kallanta ake ai dariya a tashi, amma yanzu duk abinda addini yake kira ayi bal ma tana nema ta shiga wannan layin. To kaga za ta fita daga wasa ta koma wani mummuna abu. Da kaga ba a sa caca a cikin bal, yanzu ko ana sa caca, sai a ce tun kafin a buga ka yi wani kati, ka faɗi kulab-kulab ɗin da za su cika selectin ɗinsu akan wani kuɗi da za a baka idan waɗannan kulab-kulab da ka ba da sunayensu suka ci, to shikenan za a tattaro kuɗin nan a baka. Idan kuma kulab ɗin nan da kai selectin ɗinsu duk ba su ci ba, ko ba su kai adadin point ɗin da ake bukata ba, to sai a ce ka faɗi, an cinye kuɗinka. Kaga wannan shine real caca wanda Allah ya hana a cikin Alƙur'ani. Sannan na biyu, da kallon bal ake yi da makoci da makoci suna zaune ana kallo ana dariya, yanzu kuwa ya zama har gaba ake, wani gurin ma har da sare-sare, wani gurin ma har da yunkurin kashe-kashe akan bal, tunda ta kai ma an saki aure akan bal. Wani yana kulab daban, matarsa tana kulab daban, suna kallon bal, ga kulab ɗin mijin, ga kulab ɗin matar. Da aka buga bal ɗin sai aka ci kulab ɗin mijin, me zai faru? Sai mata ta yi shewa, ta yi guda, ta yi dariya, ta yi rigima ta ɓarke tsakaninta da mijin. Ƙarshe ya ce ya sake ta saboda ta yi dariya, an ci kulab ɗin da yake goyon baya. Ta ɗau kayanta ta tafi gida tana kuka, ta je ta samu babanta, baba mijina ya sako ni, me ya faru ya sake ki? Wai dan an ci kulab ɗinsa na yi dariya, wani kulab ɗin ne nasa? Da ta faɗa ya ce ni ma shi ne kulab ɗina. Ya za ki mana dariya an ci mu? Sai kika jawo ashe kenan. Abu ya ɓaci kenan. Su abin mamaki ƴan bal ɗin nan fa ba ruwansu da ku, kuɗinsu kawai suke nema, ba su san ku ba, ba su san kuna yi ba, ba kwa samun lada ba su ma san da ku ba kuna nan kuna ta shirme saboda ka bal katta wuce iyakan lanta yasa malamai suka yi mata kaidi cewa bal a sunanta na bal ba ta da wani alhaki in kaga alhaki a cikin bal abinda yake kewaye ta yake ka alhaki lokacin sallah yayi a kitashi ko daga club din ko daga masu kallo domin akwai lokacin da ake buga bal a daidai lokacin sallar juma'a a Najeriya a can kuma kasashen turai ana bal mafi yawan matasa ba su yi wannan juma'ar ba saboda kar su tafi sallar juma'a ba su san yadda za ta wanshe a wannan bal din da suke kallo ba da haka aka hakura aka istighfari aka bar juma'ar wannan ganganci ne da addini sannan wani gaba da kiyayya za ta iya hada shi da dan uwansa akan bal wani ma fa iyayensa suna neman su za su aike shi ya kai musu girki ya yi musu cefane ko ya dauko musu ya kai musu nika ya tafi kallon bal babansa zai fushi ko ba zai ba ina wane a ce ya tafi bal amma wannan yaro bai kyauta ba ya samu mu dora sanwa ba ya tafi kallon bal wani sai ya ce Allah ya la'ance shi bal ta jawo maka babanka ya la'ane ka yasa kaga alhakin iyaye da addinin Allah su ne manyan sannan kuma wasu ma ko sana'a ba sa yi wasu ko ma karatun ba sa yi don haka a yi abu da basira da hankali matasa kun ji kakku sa caca a cikin bal hammanya ai kwarai hammanya tunda ni na ga wani babban mutum shi ma ya mai da hankali kan harkar bal din nan mun je muna ta sallama suna ta musu kai baka shina ba wannan kai sai da aka ci mu daya kafin a tashi muka farke wai nace to abin ya shigo hannan sai Allah ya sauke daka da Allah matasa a ji tsoron Allah a san rayuwar nan karewa take yi a yi ta da nutsuwa a yi ta da hankali su wai can turan haka suke yi yanzu wasu ha hada kuɗi suka sai sa za su yanka saboda wani club ko Manchester ne ko wani ne ya ci suka hada kuɗi suka yanka sa mu da muke cikin bala'i a Najeriya ba su hada kuɗi sun yanka sa sun yi tawassali Allah ya yaye mana ba amma sun hada kuɗi wasu ma an ce mun azumi suka yi har da limami ma aka yi sallah raka'a biyu aka kuma dau azumi akan Allah ya sa wancan club din yayi nasara ya doke wancan club din da biba ko ɗaya ko sama da haka duk bukatun nan da muke da su a Najeriya ga tashin hankali ga matsaloli ga kashe-kashe ga tashi amma ba ku yi taro kun yi addu'a Allah ya yaye mana ba amma kuna can kuna addu'a akan wani club din bar ya ci wani club din bar wannan rayuwa fa ba ta da ba daidai bace a gyara ta da Allah malam ko aikin gandiroba yana da dalili ne me gandiroba ha akwai masu kula da furzunoni ai tun zamanin Annabi Yusuf akwai kurkuku akwai masu kula da shi ko wai abin da yasa yake cewa wai aikin gandiroba yana da kyau wai saboda ya ji wasu ce Annabi Yusuf ya la'anci aikin a ina ne Annabi Yusuf ya la'anci masu aikin kurkuku ina ka samu gurin kai da ka kawo tambayar wanda ka ji ya faɗa din je kai ya ɗauki hannunka ya ɗora inda Annabi Yusuf ya la'anci masu tsaron kurkukun ko in ma ya la'anci masu tsaron kurkuku ba iya na zamaninsa ya la'anta ba kuma la'anar sai ta biyo ma har Najeriya har cikin kurkukunku to ba mu ga gurin ba na farko na biyu kuma la'anar wani ba zai sa kuma kowa ya shiga cikin la'anar ba wataƙila wani abu ya shi aka la'ane shi kai da kai laifin ba a la'ane ka ba sai wanda ya tsare ka kuma alƙali ne ya kai ka yace a tsare ka to za a fara fita wa'azi ƙauyuka gobe za mu fita zuwa kashare ƙarfe nawa ƙarfe 9 za a bar nan gurin ko wanda suke da mota da masu abin hawa sai su zo a je lahadi kuma za a fita zuwa waɗe na ne waɗe to ai ba a yi ja ba a nan da haka ni daidai na karanta sai a ce wa a ƙara a nan da haka za a je waɗe. Kudin mota zuwa kashere naira 600 kacal. Kaga ɗan bal dinnan ma da su zuwa tafi kasharen da su ya fi. Sannan kuma zuwa waɗe shi kuma 800. Wani zai iya zuwa, wani zai iya biya mutum goma ma. Wani sai ce to ni dan kasuwa ne ba zan iya zuwa ba, amma ga kudin mutum goma a dauki shatan mota su je su ji wa'azi su dawo. Makarantan 10 Rasos sun kai ziyara gidan marayu tare da ɗalibansu, kuma sun kawo gudunmawa kayayyaki kamar haka: indomi katon 9, drink katon 8, biskit katon 3, sabulin wanka leda 7, sabulin wanki guda 2, toilet paper roll 16, makaroni leda 5, taliya leda 3, omo manya leda 20, omo kanana roll 5, kayan sawa na maza da na mata tsofaffi buhu guda, lemo timbi guda. Daga wani bawan Allah yake a bawa marayu a yi masa addu'a, Allah ya sa albarka a cikin sana'arsa ta sayar da lemo. 3,000 daga wani bawan Allah yake a sa a cikin asusun marayu a yi masa addu'a, Allah ya biya masa bukatarsa. 200 daga wata baiwa Allah a sa asusun marayu a yi mata addu'a. 200 daga wasu dalibai a yi musu addu'a, Allah ya sa su ci jarabawa. Akwai sauran masu bukatu, marasa lafiya na gida da asibiti, masu bukatar gida na kansu, masu bukatar shiriya ga 'ya'yansu, masu neman aikin yi, masu fatan Allah ya raba su da talauci, masu neman admission daban-daban da dai sauransu. To muna fata, muna addu'a wacce makaranta ta kai resources da sauran waɗanda suka kawo gudunmawa, Allah ya taka musu da alkhairi. Allah kuma ya biya kowa bukatarsa ta alheri. Allah ya raba kowa da abin da yake damunsa. Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, ya kawo mana da talauci da fatara da tashin hankali. Shugabanninmu Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai, kai musu jagoranci zuwa ga samar da alkhairi a wannan ƙasa da kuma tunkuɗe sharri. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal maut rahatan lana min kulli shar. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.